gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
yayin da kungiyar fafutuka mai lakabi da Concern Nigerian suka mika wa hukumar EFCC korafi dangane da wadansu kudade da suka alakanta da Bola Ahmed Tinubu yanzu haka shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum Shatima Yarima ya ce babu komai cikin wancan korafi nasu face bara a kufai Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai ziyara Riyadh babban birnin kasar Saudiya domin halartar taron zuba jari karo na uku da kasar ke jagoranta Kotun koli ta sanya ranar sauraron karar da jam'iyyar PDP da dan takararta Atiku Abubakar suka shigar gabanta suna kalubalanta nasarar shugaban kasa Muhammadu Buhari jam'iyyar APC duk dai ta cikin wannan shiri na kowanne gauta Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama kwanaki biyu bayan da wata kungiya mai lakabi da Concern Nigerians gargashin da jiya da yanzu suka mika korafi ga hukumar EFCC domin ganin sun kaddamar da bincike akan waɗansu motoci guda biyu da aka yi zargin makare suke da kudade da aka gano cikin gidan Bola Ahmed Tinubu yayin gudanar da zaben 2019 yanzu haka shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum Yarima Shatima ya ce dukkanin masu zanen cewa hukumar EFCC za ta bincike Bola Ahmed Tinubu suna bata lokacinsu ne kawai domin a ce wasa kimar Bola Tinubu cikin jami'ar APC da ke mulki ya wuce kawo masa wancan wurgi a cikin sanarwar Shatiman ya fitar a Lahadin da ta gabata ya ce magana ce ta zargi kawai wanda babu laifi a ciki kuma dai iya abinda shi Tinubun zai yi bai wuce dai kare kansa daga nada wancan zargi ba babu wani abu sabo cikin wata magana kuma ya ce ni ban hangi wata illa da wancan korafi zai yi masa ba musamman daga inda ya fito a cewar Shatima Yarima ko da dai a kusan lokaci guda da yake baiwa Tinubun wata kariya shi ma dai pastor Tunde Bakare wanda a baya ya yi wa shugaban kasa Buhari takarar mataimaki wasu kalamai yayi na hannunka mai sanda da shi ma yake ganin bakin mutanen da ke ganin cewa dai Tinubun yana da wata kima bayan kudaden al'umma ne ake balokoko da su da yake magana yayin da yake gabatar da lecture a cocin sa a ƙarshen makon da ya gabata Bakare ya ce abin takeici ne mutane suke ci da gumin al'umma amma kuma kaga ana girmama su amma dai ko ba dade ko ba jama'a wata rana sai sun amma yadda kudaden al'umma da suka danne kudade ne dai da ya kamata a ce ayyuwa al'umma ayyuka da su na raya ƙasa amma dai ba ayi ba amma dai wannan sai kaga ana cewa dai wai mutane ne masu alheri ina alheri ga wanda ya dauki kudaden al'umma kan wannan korafi na pastor Bakare da kuma martanin Shatima akan masu mafarkin hukumomin yaki da cin hanci da rashawa za su binciki Tinubu yasa Bashir Ahyati Jantile yin tsokacin cewa da sha'anin siyasa ya gaji haka sai dai shugaban kasa ya ce a yanzu yana da dama ya daure dukkanin waɗanda ke yi wa kasa barazana ta fuskar tattalin arziki
Tunde Bakari ya faɗi abin da ya dace sanda ya dace amma me isa yanzu ya faɗa ko wani abu bayan abu
to mu kalli kuma abin da ya rime yake faɗa shi Shatima cewar masu matsananin ma za a binciki Tinubu bata lokacin sa suke yi
na da shi wannan shine matsalar Najeriya da PDP da APC duk abu ɗaya ne alfabet ne kawai canja idan mutun yana gwamnati nasa duk abin da yi ba a tuhuma sa wanda yake tunanin gwamnatin Buhari za ta tsora Bola Tinubu ya yaudar kansa wanda yake tunanin EFCC za ta kawo Bola Tinubu ya yaudar kansa kaka manta sunansa fa national leader jagoran jam'iyyar APC na kasa wanda ta kafa kowa idan minister kake APC ta baka in gwamna ne APC ta baka in wani makami ka rike shi kansa magudin APC ta bashi makamin to wannan fa jagoranta ne amma na son gane shine da PDP ma zaman taka ne wanene ka ga rashin gaskiya jam'iyyar APC za daure shi wannata ba ta daure ba
amma Buhari ake fada wanda ake ga ya bada misalin ba sani ba sabo a mulkin sojin ba
to wanda da Buhari samu kenan alƙawarin da ya 2015 yazo je tsorata mutane kowa yana ganin zai zo yi wannan gyara to sai jikin sa yi sanyi dan dalilai da yawa wasu za su faɗi wasu ba su faɗi ba amma da yayi abin da yi sanda yi shugaban kasar soja ba sani ba sabo to abin da bambanci amma yanzu ya samu dama da yawa a wannan zaben na farko baya buƙatar ƙara tsayawa zai na biyu duk alaƙar ƙarshe zai yi maka hukunci saboda yanzu yake da dama duk alaƙar sa da mutun ya koma idan Buhari na 1994 imar hukunci saboda daraja da mutunci da daukaka da ganin da duniya take mar da ƴan Najeriya talaka cewa shi mutun ne wanda baya barin ai zalunci ya samu wannan damar yanzu idan yayi yanzu ruwa ta sha don mu tsaya zaman komai ba
me yasa kace ga ya samu dama yanzu
saboda daga yanzu na ga maka ba zai ƙara tsaya zabe ba saboda kuma na biyu majalisar tarayya gaba daya da reps da senate ya sasa aljihunsa abinda yake so nasa ne za su yi masa ba sa masa wani abu kawo turjiya kamar na baya sannan kuma gashi jami'an tsaro din nasa ne sannan kuma gashi ba zai ƙara tsaya takara ba haka ya samu dama da duk mutumin da iba daidai ba zai mar hukunci kuma in yayi mar ruwa ta sha da ba shi da bukata a gurinka
ifsa bashir hayati jantile to nan kenan to ma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai ziyara Riyadh babban birnin Saudiya Arabia domin halartar taron zuba jari karo na uku da kasar ke jagoranta taron mai yini uku mai taken menene mataki na gaba ga kasuwancin duniya zai kuma mayar da hankali ne kan yadda za a inganta fasaha domin dai amfanin duniya nan gaba yarima mai jiran gado Muhammad ibn Salman Abdul Aziz kuma shugaban hukumar samar da ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin Saudiya ne zai jagoranci wannan taro A sanarwar da mai ba shugaban kasa shawara kan yatsa labarai Mallam Garba Shehu ya fitar ya ce shugaban kasa Buhari zai yi amfani da wannan dama wajen yin jawabi kan irin tarin damarmakin da Najeriya take da su ga masu saka jari sannan zai bayyana yadda gwamnatin sa ta samar da tsare-tsaren inganta kasuwanci domin janyo hankalin su bayanai dai sun ce yawan kudaden shiga na Najeriya sun karu daga dala biliyan 12 a farkon rubutun shekarar 2018 zuwa dala biliyan 14 a watan ukun farko na shekarar 2019 Garba Shehu yace tawagar Najeriya za ta nemi masu saka jari su zuba kudaden su a bangarorin mai da iskar gas musamman shimfida bututun iskar gas mai nisan kilomita 614 zai tashi daga Ajakuta ya fita Kaduna ya kuma zarce nan Kano jama'an Najeriya za kuma su yi amfani da taron wajen fara da tattaunawa kan sha'awar kamfanin man kasar na Saudiya Aramco na bunkasawa tare da farfado da matatun man kasar nan taron wani bigire ne ga masu zuba jari da gwamnatoci da masu fasaha su tauka muhawara da nufin gyara makoman zuba jari a fadin duniya sama da wakilai 4000 ne daga kasashe sama da 90 za su halarci taron da zai kuma gudanar da tarukan karawa juna sani kan makaloli da dama da makamashi da kuma sauyin yanayi da lafiya da abinci da tafiye-tafiye da kuma harkokin matasa Bayan taron kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari zai je birnin Makka tare da hudunsu masu ba shawara domin gudanar da umra daga nan kuma su dawo babban birnin tarayya Abuja a wannan gaba cikin wata tattaunawa da kowanne gautayi da Honorable Hafiz Kawu wakilin al'ummar tarauni a zauren majalisar kasa ya ce ana sa ran da ya bunƙasa tattalin arzikin Najeriya sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ke dauka a bangarori da dama
wanda a wannan karo shi wannan babban banki bisa bincike da suka yi din duk shekara suna zama su yi bincike akan kowace kasa tunda a Najeriya ma suna da ofishi kuma sun sanya tattalin arzikin me yake ciki inda a wannan karo suka gaya mana cewa tattalin arzikin Najeriya ana sa rai a shekara mai zuwa in Allah ya yarda za a samu ci gaba musamman ma a fanni na harkar noma da kuma fanni na harkar karfin kudin mu wato tattalin arziki na kudin mu inda suka sanar da mu cewa rufe wannan border da aka yi domin hana fatauci da ake yi na shigowa da kuma fita da abubuwan da gwamnatin tarayya ta hana cewa suna goyen baya kuma suka yi kira a gare mu da cewa gwamnatin Najeriya ta ci gaba da daukan tsoraran matakai wurin hana barna da zirarewa kudi cutar gwamnati da ake yi saboda yana jawowa wurin tabarbarewar tattalin arziki kudade da ya kamata a zo a yi wa al'umma aiki sai kaga a baya mutum daya ya zauna yayi babakere yayi handama akan wannan kudade kuma suka yaba mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa kokari da yake yi da kuma yayi wurin yaki da cin hanci da rashawa saboda wannan ya taimaka kware da gaske wurin ganin an rage zirarewa kudin al'umma sannan kuma suka kara bada shawarori yanda za a inganta haraji da ya shafi gwamnatin tarayya musamman ma kudi da ake cewa VAT value added tax wanda shi wannan haraji ne kadai da ya shafi gwamnatin tarayya musamman ma yan kwangila wanda suke wa gwamnatin tarayya kwangila wanda da akan caji kashi 5 a cikin 100 na duk kwangilar da mutum yayi in an tashi biyansa so yanzu gwamnatin tarayya ta kara wannan kudi ya koma shi 7.5 wanda wannan zai taimaka wurin ƙara samun kuɗin shiga da kuma wasu al'amura da suka bada shawara cewa gwamnatin tarayya ta kalla musamman fannin harkar noma tunda yanzu mutane da yawa sun yi na'am suna shiga wannan fanni na harkar noma in aka duba a baya a kullumin ana kashe kuɗi kusan dala miliyan 5 wurin siyo abinci wato shinkafa daga ƙasar Thailand amma yanzu wannan kuɗi kwata-kwata ya ragu an daina daukar sa ana shigowa asali ma yanzu sai dai karuwa da gwamnatin tarayya take saboda mutane da yawa da suke hada-hada siyasa siyar kuma muka samu alamun cewa su ta bada bacin naira dala biliyan 3 wurin amfani da su bangaren wutar lantarki ganin cewa muna da babbar matsala matsalar da muke fama da ita shine matsala ta kai wuta gidaje in maganar generator wuta ne wato samun wutar yanda za a hada wutar babu matsala wato generation amma in da ake da matsala shine transmission mara rarraba ta a ce ta tashi daga wannan layi zuwa wannan layi ita ce babban matsala gaba daya a yanzu a Najeriya.
Honorable Hafiz Kawu wakilin al'umma tarauni a zaro madrasar kasa. To amma comrade Umar Hamisu kofar na isa director hukumar Sarsak ya ce sun hango ci gaba kan sauya sunan hukumar fasahar sadarwa ta kasa domin bunkasa mafi yawan bangarorin gwamnati minifin daidaito da ci gaban zamani.
Abin ya zo daidai kabar da lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi can ƙasar Rasha inda suke kokarin kullayar jejeniya wadda muke ganin idan har an aiwatar da ita yadda ya kamata za ta kawo ƙasar Najeriya ci gaba. Misali magana ake ta kulla yadda za a ƙara inganta fasaha da kuma samar da makamashi da kuma kokarin dawo da ko kuma daga martabar ita waccan ma'aikata ta karafa ta san a jakuta wadda muna ganin ba nasarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ta kadai nasara ce ta al'ummar Najeriya.
Amma me ya hada waccan ma'aikata ta a jakuta da kuma ma'aikatar sadarwa
gana ake ta yarjejeniya aka je aka yi a can kasar Rasha wanda kullun dole mu kira shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa yanzu kalubale ne a gare shi ta hanyar da dole sai yayi iyakacin iyawarsa wajen aiwatar da wannan yarjejeniya. Misali magana da ake ta ita ma'aikatar sadarwa wannan irin kudin da take kawowa idan da a ce ana kokarin a amfani da hanyar yadda ta dace sai an samu dimbin tattalin arziki fiye da wanda ake samu daga bangaren man fetur. Yanzu muka kalli kamfanin MTN kadai irin harajin da yake biyan kasar Najeriya kuma taimakon da yake kasar Najeriya ta bangaren tattalin arziki ki yana da matukar yawa. To a wannan gabar dole mu kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari akan cewa sai an isara an duba kin gatari ta hanyar da tunda ana magana ta fasaha dole sai an dauko makudan kudi an investing din su wato an zuba su akan sha'anin ilimi abun takeici ga kallon kudin da aka ware wa ilimi a kasafin shekarar 2020. To wannan duk muna ganin kalubale ne mai tarin yawa sannan kuma sai an ci gaba da yaki cin hanci da rashawa wanda daga cikin abubuwan da suke kawo tsaiko ga irin wayennan yarjejeniyoyi da ake da kuma irin wayennan tsare-tsare da ake zuwa su a wannan kasa ta mu Najeriya wanda duk wani mai kishin kasa wannan abun ci gaba ne.
Comrade Umar Hamisu kofar na isa. Daga kuma zamu dawo nan Kano domin jin irin wainar da ake toyawa da muka samu bakuncin Aminu Muhammad Adamu wanda ya zo domin jajantawa Abdulhadi Awilo sakamakon rashin samun ganima daga gwamnatin Gandujiya bayan ya sha wahala ta yakin neman zabe a wani salo mai kamar ba tsuntsu ba tarko.
To amma kai Awilo kai da tuzon M15 a gaban mu ka zo kana abin mugtala suka ci yakin kutun ba mu ba su baka ba sannan aka taho wannan tsarin a na Gandujiya ka zo kake bin wannan tarin gashi sun kafa gwamnatin yau hasali ma shi kansa alasan adodo dogon da kake tabbarari kana bijebijen fasa yau sun baka daga kai sai kafa sign board da sauransu. Ai ita wannan tsarin a na Gandujiya watan tsari ne kawai ga fiya tsira da na bakinki
gani wata kila shi dan aqida yake da cancanta ta mutum ba wai dan abin da za a bashi ba
ina magana wata aqida a wata a Gandujiya haka ta zama kamar a club side. Ai Awilo mu ne ma jaji yau sun baka da liƙe-liƙen fasta yan din ma ba su baka ba
amma yace maka yana neman MD ne
wanda ake ba me suka fi shi dan haka ni Awilo ni shawara nake baka daina wannan datsawa a karanciyawa ba MD ba SA babu a commissioner yau sun baka da liƙe-liƙen fasta dan Ado sai dai ka ganshi a signboard sun yi guri suna jira an a basu alƙura
yanzu shikenan an yadda aqida an koma kasuwar buƙatar kai kenan
ya ita kan Dujiya daman harka ce ta kasuwar buƙata a daman dan haka ni Awilo din ne ma jaji ka daina wannan munna irin ta karangara
ya ce wai cancantan muntari Ishaq din yake so ya haskawa gwamnati bisa dacewa da ta gani ta dauko shi a wancan sunaye da ake gani yana ta yawo a kafafan sadarwa
ka je ka tambayi an kaso kofawan bai ai Awilo jaje muke ma dan haka wannan harkar a ta Gandujiya mu muna baka shawara a matsayinka na makocinmu kai ta kanka
ta yaye ta kansa
yo ai harka ce shi kansa wancan na yan kabar da yake bi mai kafirin surutu mai amfana masa kai ta kanka.
Aminu Muhammad Adam dan Amayya a karamar hukumar Gwale. To sai da kalaman nasa suna bayyana ne a gabar da Honorable Murtala Abdullahi Gursu yake cewa bayan samun nasarar gwamnati Ganduje a kotu da kuma dai ayyukan da shugaban karamar hukumar Faje ke kawo musu akwai dai buƙatar mutane irin su Honorable Abdullahi Ata daga Fajen a kunshin gwamnatin Kano.
Yawa mai girma gwamna kuma an taya himman na wannan nasara da ya samu na zabe da kotu ta kori kara na biyu kuma ina kara godiya ga Allah da ya bamu jajirtaccen shugaban karamar hukumar Fage Honorable Ibrahim Abdullahi Shehi saboda yayi abin da ba kowace local government ake yi ba na kyautatawa da kulawa da yan jam'iyya
kamar ta wannan bangare kenan kyautatawa da kulawa da yan jam'iyya
shi kadai ne shugaban jam'iyya da ya koyi da shugaban jam'iyyar mu Abdullahi Abbas wanda yake bawa ESCO na mazabu da na karamar hukuma allowance duk wata
idan an kyautatawa yan jam'iyya rubuwa
cigabar al'ummar mazaba da yake wakiltar su.
Alhamdulillah ana yin ayyuka na raya kasa don cigaban al'ummar da suke a wuri. Duk wanda yake a karamar hukumar fage ya san shehi ba daga baya bane wajen kyautata mutane da ayyukan da za su kawo cigaba wanda zaka gani hannu ya taba a ce wannan abun muhimmi ne akai.
Akwai misalan wasu daga ciki?
To alhamdulillah akwai asibiti da ya gina a mazaba kwaciri Sheikh Musa Kalla Maternity Hospital.
Wannan shine kadai bukatar al'ummar mazaba fage?
A'a, ai muna da muhimmiyar bukata. Yaushe za a ce za a kunshin gwamnatin jihar Kano? Bamu ga Honorable Yusuf Abdullahi a cikin kwamishinoni ba, majalisar zattarwa ba, mu ga Sheikh Ali ba a gama lafiya ba, mai bawa gwamna shawara akan harkokin addinai kuma sarkin yakin Kadimul Islam na jihar Kano baki daya. Ai akwai sauran aiki, ga Kwamara Aminu Suleiman Gora fage hada take cip, waɗannan sune jagororin fage kuma bakin su daya, tafiyar su daya kuma duk wanda aka dauka a ciki. Babban burin mu ate ya samu kwamishina Ali Babu Amemme da kujerarsa da sauran abubuwa da za a kawo fage tunda ita ce karamar Najeriya. Gaban karamar hukumar fage ai jajirtacce ne, bana jin akwai ciyaman da ya shiga cikin mutane bai dauki kanshi da komai ba, ba girman kai, ba izza, duk abin da ya samu dan karamar hukuma yakan je.
Honorable Murtala Abdullahi Gursu. Tama Ibrahim Adamutuga ya ce a madadin shugabancin jami'ar APC sun zo ne domin yaba wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje kan yadda ya yi tawaga domin ta'aziyya ga iyalan wani matashi da ya rasa ransa sakamakon sabani da wani mai hidimta a kasa a wannan yanki nasu.
Muna godewa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje irin yanda ya nuna kulawarsa a bisa ran wani yaro da aka rasa a karamar kuma Bebeji. Ya dauki kafa da shi da cabinet dinsa gaba daya suka je suka yi wa iyayen wannan yaro da shugabancin karamar hukuma da mai girma hakimin Bebeji aka yi musu ta'aziyya. Wannan abu ya zama wajibi mu godewa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin wannan shi yake nuna wa al'umma cewar mai girma gwamna dukkan abin da ya shafi al'ummar su a tsaye yake da kafarsa. Idan ka duba sai ka ga cewar yaron nan kamar ba dan kowa bane, amma da jin abin nan ya faru gwamna yayi farar ta fara yanke duk wasu abubuwa da suke a gaban sa yaje ya jajantawa iyayen wannan yara. Saboda haka muna godewa kwarai da gaske a bisa wannan ziyara ta musamman ta ta'aziyya da mai girma gwamna ya kai mana karamar hukumar Bebeji.
Amma an ce rashe-rashen nawa aka yi a karamar hukumar taku ta Bebeji bai iya zuwa ya je ya kai ta'aziyya ba, sai wannan da ake gani wata harƙalla ce take nema ta faru.
Ai babu wata harƙalla, shi duk wanda kwanan sa ya kare babu yadda za a iya kara koda kwana daya. Kuma ba dan Allah ya sa mai girma gwamna mai jin tausayin al'umma bane, ai sai ka duba sai ka ga cewar ai yaron nan dan wane ne, ba dan wani bane, amma gwamna da kansa ya je yayi ta'aziyyar nan. Saboda haka dole ne mu gode masa, kuma muna gode al'umma karamar kuma Bebeji irin yanda suka fito suka tarbe shi.
Ma ya ga irin matsalolin da suke damun wannan karamar hukuma taku.
Eh, da wannan ne ma zan yi kira da shi mai girma gwamna ya biyo hanyar Bebeji ya ga yanda take. Saboda haka ina roƙon shi kamar yanda ya je ganewa idan sa da aiwa Allah aiwa Annabi a wannan budget din da muke ciki na wannan shekara da zamu shiga a taimaka a tabbatar cewar an kammala mana aikin wannan hanya. Duk da dama ana cikin yin aikin amma aikin ya tsaya.
Saboda ita ce matsalar ku wannan.
Ai matsalolin suna da yawa, amma dai wannan ita ce matsala ta zahiri wanda ya zama wajibi mu kai kokon baran mu wajen mai girma gwamna a taimaka a duba mana wannan hanya ta.
Na wakilan ku a bangarori daban-daban
suna iya bakin kokarin su, ayyukan ne da yawa, amma dai wannan mun kawo ku kan mu gaban mai girma gwamna da fatan za a duba mana.
Matashi Ibrahim Adamutuka wanda shi ma ra'ayin nasa ya kusan zuwa daidai da na matashi Umar mai shinkafa da ya zo shi ma domin yaba wa gwamna Abdullahi Umar Gandujan da cewar kyawawan manufofinsa na ciyar da al'umma gaba ya sa ya ga irin tarbar da matasa suka yi masa ga ziyarar da ya kai ofishin hukumar shige da fice ta ƙasa a nan Kano.
Mai girma gwamna kaga dan adam dai, ko ranar da aka salakaci zabe baka ga dan adam irin na yau ba, saboda murna kai murna ka fashe da kuka saboda dandazon al'umma, to lokaci yayi. Mai girma gwamna wajibi ne ka waiwayi wayannan matasa na kaso waya da kullun maganar da muke a juyo a kalle su.
Amma a yaushe kukan gwamna?
A yau din nan ka tabbata, saboda cincirin da dan adam ba kwana fa duk inda ya kwana da kansa dan adam yake gani. Uba dan baya duk inda ya juya mutane suka baibaye shi. Yau dai yan kaso waya sun yi halaci. Yau kasuwar mu gashi muna cikin tashin hankali. Mai girma gwamna kana ji dai, kasuwar nan an ce ta Alhaji Muntariti, mu ba mu rigima da mai kaya, ya kamata gwamnati ta shigo a matsayin mu na yan kasuwa a kira mai kasuwar nan, tunda shi ma mutumin arziki ne kuma zai iya sayar mana da kasuwar. Mu mu yi ciniki mu da shi, mun yadda gwamnati ta zama shaida. Abin da ke hannun mu ba deposit ai rubutu, gwamnati abin da zaki taimaka ku taimaka mana a hala, mu kuma mu shuru kokon bara duk garin nan sai mun karade wallahi an ba mu gudunmuwa.
Bacin an ce kun ki ku hade kanku a matsayin ku na yawa su gudanar da kasuwanci.
Wannan tsari kan mu a hade yake abu da muke so gwamnati ta sai a fito da shugabanci nagartacce wanda yanzu duk dan kasuwa ya zai aminta da shi. Mun yarda da wannan gwamnati muke jira abin da tace mu yaran Ganduje ne. Yau gwamna ya ga halacci, ya ga su mai rice a farm center, ya ga matasan mai rice. Magana muke wannan matsalar
ita muke
wallahi matasan farm center na wani. Dama muna fukai ne suke ga gwamna wai akwai yan kwankwasiya. Yau gaba ɗaya farm center dai ka gani gwamna sakon mu kace ci yan kasuwa waya.
Kan ne za iya cewa gwamnatin ma bata damu da lamuran ku duba da gwamnatin ba ita taimako ku hobbasa ta kawo ku wannan.
Su babban kalubalen da yake gaban mu. Matsawa gwamna ya tsaya wannan abu ya tabbata. Wallahi ya binne kowa a jahar Kano.
Matashi Umar mai shinkafa kenan shugaban tsagin APC Media Forum nan Kano. To amma Aminu mai dawa fage ya ce kalubale da fannin ilimi yake fuskanta a nan jahar Kano ya isa kalubale da ya kamata dukkanin masu ruwa da tsaki su maganta akai duba da muhimmancin ilimi ga cigaban kowace irin al'umma.
Makarantu ba a gyara su ba, alluna a faffashe, wurin da za a zauna da a koyar da karatu babu, malaman da za su koyar da karatu babu, nutsuwa a tare da su saboda babu promotion, babu yearly increment, ba advancement. Dan Allah dan Annabi ya zasu, sannan malaman da suke koyarwa waɗanda suka kai kadamin retire sun yi retire babu gratuity. Yanzu fa ma'aikaci a Kano idan zai rubuta retire kwalla yake yi saboda hawaye ya riga sauka akan kan biro ya hau, saboda in ya rubuta ya mika wa gwamnati bara zai shiga kowarce zai shiga yi, bi san abin da zai shiga, bi san yadda zai ciyar da iyalinsa ba. Dan Allah ya gwamna zaka duba mutanen garin Kano ka ce musu zaka bada ilimi kyauta. Duk duniya a inda ake bada ilimi kyauta kasa
akai aka bayar da ilimi kyautan kuma ya samu a gurbin zama.
Gayan gwamnati kwaɗe da ta bada ilimi kyauta.
Ta ku gwamnatin da ta gabata ta kwankwasa ba ikirari tai tana bada ilimi kyauta ba.
To wannan kuma kana ganin ƴan kwangila suna kuka da ƴan gratuity babu saboda an biya
mai suke kuka.
ƴan kwangila suna kuka ba a biya su kudadansu ba. Ba a biya su kudadansu ba. Yau shekara 5 ba kwangilar da aka biya. Kar ka manta a ƴan kwangila akwai waɗanda suke yi voluntary su dauki makarantun iya areas da local government din su. Su ringa yi musu bancina, suna sai musu abubuwa, suna gyaggyarawa. Akwai bankuna da kamfanoni waɗanda suna neman gwamnati talented wanda suke zuwa suke bada gudunmawa su ma da international organization. International kungiya ce fa ta dauko yara na primary school aka raba musu 45,500. Wani mai ido da kwalli a gwamnatin nan wanda ya cinye kuɗin nan, ya hana har yau har magajin gobe yi ake anka da huntuwa.
Gwamna ba ku ce masa madalla ba, girmama shi akai a matsayin gwamnan da yake mai da hankali gurin ci gaban ilimi.
A'a, gwamnan da yake mai da hankali dai wajen samun percentage na aiki da ake yi, amma abinda ake samu da shi, abinda ake magana na bangaren abin ilimi, wannan poor performance ne, babu wani abin da
cewar ku ƴan kwankwasiya.
Ba wani magana a cewa mu ƴan kwankwasiya, duk mutumin da ya kwane tashi a Kano ko a gaban hadari ya fado, in dai yayi ne a garin nan, in aka zo magana ilimi ya san wannan gwamnatin ta gaza.
Gwamnatin fa ta ce ta sha bamban da salan da ku abai kuka dauko kuke cewa za ku bada ilimin kyauta ƴan watannin da kuka yi wannan.
Eh ai, dama dole ta sha bamban da mu da muka ce zamu bada, muke yi bayarwa da su saboda su basu bayar ba, mu ko hannu da yawa maganin kazaman miya mun biya kowa haƙoƙuwansu.
Aminu mai dawa fage bakon kwashe a cikin jami'ar PDP. Kotun koli ta tsayar da ranar fara sauraron ƙarar da dan takarar shugabancin kasar nan na jami'ar PDP Atiku Abubakar ya shigar inda yake kalubalantar zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a cikin jami'ar APC. Jami'ar PDP dai ta ɗaukar ƙara ne a kotun kolin bayan ta yi watsi da hukuncin 11 ga watan Satumba da kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta tabbatar da zaben na Buhari a matsayin shugaban ƙasa. Kodayake PDP ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dai za a fara sauraron ƙarar ranar Laraba 30 ga watan Oktoba. PDP dai da ɗan takarata Atiku Abubakar sun ce akwai kuskure a hukuncin kotun da ke sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasar, ta yadda kotun ta kasa gamsuwa da hujjojin da ta gabatar mata cewa dai Buhari bai cancanci tsayawa takarar shugabancin ƙasar nan ba, kuma dai ba shi ya samu rinjaye a ƙuri'un da aka kada ba. Ita ma jami'ar APC a nata bangaren ta buƙaci kotun kolin da ta yi tunani kan waɗansu bayanai da kuma hujjoji da PDP ta gabatar ga kotun farko. Tuna farko dai jami'ar ta APC ta ce a shirye take ta kalubalanci dan takarar na jami'ar PDP Atiku Abubakar a kotu. Bangarorin biyu dai sun na da adadin kwanakin da za su ɗauka domin dai shigar da dukkanin takardun ɗaukaka ƙara da kuma dai na mayar da martani. Da kuma wannan za mu leƙa a jihar Jigawa da Sammani Kanija Kazaure, shugaban kungiyar yaɗa angizan Atiku Abubakar a 2019 ya zo domin kira ga tsohon gwamnan jihar Jigawan Sule Lamido da kyautata kalamansa domin sun jiyo yana maganganu akan maye gurbin shugabannin PDP da suka sayo shika.
To naji yana wani misalai yana jam'iyya wanda zai fita ma ya fita su mai girma wazirin Adamawa a Tiko da suka fita ma sun dawo. Muna ganin girman ka mai girma tsohon gwamna Sule Lamido. Muna daratta ka. Amma tun da kana tsallako mana to yau girma wazirin Adamawa a siyasance ba tsaran ka bane. Domin 1999 kun tsaya gwamna ya ci gwamna a jihar sa kai jikanka ya kada kai a jihar Jigawa.
Amma ba ka gani wata kila misali yake ba yarwa ga waɗanda suke da tunanin su bar jam'iyyar amma sun tafi za su dawo?
To ai duk misalin da yake bada a 2003 ma mai girma zirin Adamawa jam'iyyar Hitachi jahar shi a Jigawa kana foreign minister aka kada mu da kan muka ci dan majalisa guda daya. Sannan in banda shi mai girma wazirin Adama da ya zama jagoran demokradiyyar Najeriya ya yaki Saditam mai girma gwamna Sule Lamido da ba ka zama gwamna ba a jihar Jigawa.
Amma idan dai har tun yanzu kuka fara irin wannan cagore cako da fadar irin wannan maganganu, anya kuna gani hakan kan zai haifar muku da dame ido a jam'iyyar taku ta PDP?
Mu yanzu a jihar Jigawa me ya rage mana? Mun shiga zabe a 2019 mai girma gwamna Sule Lamido ko kudin agent bai bada ba, aka kada mu 100%. Banda wannan 2015 yana gwamna ya saki aka kada mu, amma wazirin Adamawa APC ma ya koma amma ya ci jihar shi da ya sake da PDP ya sake cin jihar sa. To dan haka mu abinda muke kira ma da uwar jami'a ta ƙasa ta yi wa mai girma gwamna Sule Lamido horo irin na siyasa domin shi ne silar faduwar da aka zance kai a wannan hali.
Sammani Kadeja Kazaure, shugaban kungiyar yada an gizan Atiku Abubakar, mai taken Atiku Contact and Mobilization 2019 a jihar Jigawa.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar na Salisu Baffayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi. Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio murya jama'a.